إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدرسة كسادوة وأنا مصلاتي ميتار البركة مصلاتي أبي هريرة wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 27 ga watan Rajab 1445 daidai da ranar 8 ga watan 2024 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye adan tafiya da muke gabatarwa a kowane mako ranar Litinin da Alhamis muna gabatar da littattafai ko karatu a cikin littattafai na aqida littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shi ne littafin limatul i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad wannan al-shaykh al-imam muwaffaquddin abu muhammad abdullah ibn udama المقدسي عليه رحمة الله وانا رسو الشكرة تادي شداد أشرون وانا وانا شيني دي دمو مجلسين وقوم شاقع أتكين جيرن كراتتك من وانا اللي تافي من انا اندي تكين دليلي لما انا يكي تقاوانا القرآن دا سنة وانا سيكي تبتا دا سفو فيهم وبنجيجي wanda suke tabbatar da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala. Darasinmu na ƙarshe mun yi karatu ne akan wata gaba da muka tsawaita karatu a ciki saboda wasu shibobohi da muka yi kokari muka yi raddi a kansu. Shine aya ta istiwa'i wanda ya ce wa min zalika qawluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal arshi istawa. Yana daga wannan, ma'ana daga ayoyi da suke nuni zuwa ga siffofin Allah. Fadin Allah ta'ala ar-rahmanu 'alal arshi istawa. Allah mai rahama akan al'arshi ya daidaita. Wa qawluhu da fadarsa amintum man fis sama'i. Shin kun amince wanda yake sama an yaksifa bikum al-ard fa idza hiya tamur. Wannan ayoyin guda biyu akan su muka yi karatu a darasin da ya gabata. Ita wannan aya ta karshe amintum man fis sama'i bayan Malik ya kawo ta kuma ya kawo wasu hadisai da suke tabbatar da Allah, suke tabbatar wa Allah uluwi, suke tabbatar da ɗaukakar Allah a sama. Uluwi, abin nan uluwin Ubangiji nau'i uku ne. Akwai uluwu sifati ko uluwu sifa, akwai uluwu ƙahari, akwai kuma uluwu zat, akwai ɗaukaka ta sifa. Duka siffofin Allah maɗaukaka ne, akwai kuma ɗaukaka ta rinjayi, uluwul ƙahari, ɗaukaka ta rinjayi. Ta haka duk wani mai jin ƙarfi ko Allah subhanahu wa ta'ala sama da shi yake ta fuskin ƙarfi, ya rinjayi kowa da komai. Sannan akwai uluwul zat, akwai uluwi na zati, zatin Allah maɗaukaki ne a sama. To dan bid'a al-mu'attila da ire-iren su sun yadda da uluwi guda biyu, sun yadda da uluwu sifat, sun kuma yadda da uluwul qahari, sun yadda da daukakar sifofin Allah, cewa sifofin Allah madaukaka ne. Haka kuma sun yadda da rijayin Ubangiji game da halittunsa, sun yadda da uluwul qahari. Abinda ba su yadda da shi ba shine uluwul zati, a ce zatin Allah a sama yake shine abinda suke jayayya a kansa. To wannan ayoyi da muke karatu ko wannan aya da muka karanta tana tabbatar da uluwin Ubangiji, uluwin zati, cewa zatin Ubangiji subhanahu wataala a sama yake. a amintum man fis sama'i. Sannan ya biyo baya da hadisai, yace wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan shine ci gaban karatun mu, da kuma fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam, rabbana allahu alladhi fis sama'i taqaddasa ismuhu wa taqabanna taqaddasa ismuka, rabbana allahu alladhi fis sama'i rabbana, wato ubangijinmu wanda yake a sama, ko kuma ka dauke shi a matsayin mubtada rabbuna, awa in ka ce rabbana kenan akwai nida'i ya rabbana, amma babu nan, wato nan ba abin nan ya zo ne da abin nan ya zo ne a matsayin marfu'i, rabbuna ba rabbana ba, kenan rabbuna allahu alladhi fis sama, ubangijinmu shine Allah wanda yake sama, taqaddasa ismuka sunanka ya tsarkaka. Wannan yana tabbatar da daukakar Ubangiji a sama, rabbuna allahu alladhi fis sama'i, wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya sifata kansa cewa a sama yake, a amintum man fis sama, mun yi bayanin wannan a can, muka ce idan muka dauki sama ana nufin al'ulu, to fi din nan kawai tana nan a ma'ananta, fi din tana nan a ma'ananta, amma in dai an dauka man fis sama'i, sama'i ana nufin ginanniyar sama, wannan sama wadda take ginanniya, to anan fi din za ta zo da ma'anar ala, an gane ko, fi din sai ka dauki ta da ma'anan ala, kuma fi tana zuwa da ma'anan ala a larabci, wanda mun kawo misali a Qur'ani wanda suke tabbatar da wannan, wal siru fil ardi, ku yi tafiya fil ardi, ma'ana alal ardi, a ban kasa, ba a cikin kasar ba, to akwai dalilai da yawa da suke tabbatar da cewa fi tana zuwa da ma'anar ala a larabci, har a Qur'ani an samu wannan guri ne da yawa, to in kana nufin sama wannan da ginanniya, to ana nufin fi din sai ka fassara ta da ma'anar ala, in kuma kana nufin as-sama ana nufin al-ulu, to sai ka bar fi din tana nan a ma'ananta, kenan Allah subhanahu wa ta'ala a sama yake, wannan bayanin mun yi shi, to kamar da Allah ya sifata kansa cewa a sama yake, gashi hadisi manzon Allah kuma ya sifata shi cewa a sama yake, manzon Allah ya sifata ubangijinsa cewa a sama yake, wannan hadisin ina kiransa hadisin ruqya, hadisi ne na ruqya, hadisi ne wanda Abu Dawud ya fitar da shi daga Abu Darda radiyallahu anhu, wanda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ishtaka minkum shay'an aw ishtakahu akhun lahu falyaqul rabbuna allahu alladhi fis sama, zuwa karshen hadisin. Abu Darda yace naji manzon Allah yana cewa man ishtaka minkum shay'an, duk wanda ya kamu da ciwon wani abu a jikinsa, ko ciwon kai, ko ciwon ciki, ko wani abu irin wannan, aw shakahu akhun lahu, ko wani dan uwansa yazo ya kawo masa karar cewa ga wuri kaza yana masa ciwo, ma'ana wani dan uwansa yazo ya gaya masa cewa ga wani gurinsa yana ciwo, to falyaqul, ya yi masa addu'a ta ruqya, ya ce rabbuna allahu alladhi fis sama'i, ubangijinmu wannan wanda yake a sama, ka qaddasa ismuka, sunanka ya tsarkaka, amruka fis sama'i wal ardi, al'amarinka yana sama da ƙasa, kama rahmatuka fis sama'i, kamar yadda rahamanka take sama, faj'al rahmataka fil ardi, ko kuma kama rahmataka fis sama'i, kamar yadda rahamanka take sama, to faj'al rahmataka fil ardi, ka sanya rahamarka akan ƙasa, yaghfir lana hubana wa khatayana, naka ya Allah ka gafarta mana wato laifuffukanmu, wa khatayana da kuma kurakuranmu, anta rabbu at-tayyibin, kai ne ubangijin at-tayyibin, kenan mutanen kirki, anzil rahmatan min rahmatika, ka saukar da wata rahama daga rahamarka, wa shifa'an min shifa'ika, da kuma waraka daga warakanka, ala hazal waj'i, akan wannan ciwon, fa yabra, sai ya warke, a dogon hadisi ne, hadisi ne wanda Abu Dawud ya fitar da shi da lamba ta 3892 hadisin Abi Darda. Sai dai a cikin isnadin hadisin akwai rauni, wato hadisin yana da me, yana da rauni. Albani ya da'afa shi a cikin Mishkatul Masabih da lamba ta 1555, haka a cikin Da'iful Jami' da lamba ta 5422. Da haka hadisin bai inganta ba, to amma duk da hadisin yana da rauni, sai dai ayar da ta zo kafin shi wadda muka karanta, a amintum man fis sama'i, tana ƙarfafa shi. Kun gane ko? Tana ƙarfafar hadisin. Mawallafin wannan littafi wanda shine Ibn Qudama da wasu sun sa kamar irin su Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim da wasu daga cikin malamai, zaka ga suna ambato hadisai masu rauni a babi na aqida, amma duk nassi galibi, duk nassin da kaga sun kawo kuma kasancewa yana da rauni, kuma kaga sun kawo shi a babin aqida, to zaka samu nassin yana shiga karkashin wasu dalilai ne ingantattu. Nassin yana shiga karkashin wasu nusus ingantattu wanda suke karfafar sa, kenan suna kawo shi min babil i'tidad, a babi na karfafa hujja, ba suna kawo shi a babi na al-istinas ba, ba wai suna kawo shi dan su abin nan, suna kawo shi ne a babi na al-i'tidad da kuma al-i'tinas bihi. Sukan kawo nassin ko al-i'tinas biha, sukan kawo nusus din dan su karfafa hujja, dan ƙara samun wato gamsuwa game da abin da suke so su tabbatar, amma ba sa kawo irin wannan nusus din min babil i'timadi alaiha kulliyan, a matsayin cewa ba wani nassi sai wannan shine madogara, to ba sa kawo irin wannan nassin, idan shine madogarar su akan wannan abin da suke so su tabbatar a aqida, madogarar su wannan nassin ba bayan shi ba su da wani madogara, kuma ka samu da'ifi ne da haka ba zai yi ba. Haka in kaga sun kawo hadisi mai rauni a babin aqida, to in ka duba zaka yana shiga karkashin wasu nusus ne masu yawa wanda sun inganta, zai kamar wannan nassin ai muhallu shahid a ciki fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rabbuna alladhi fis sama, rabbuna allahu alladhi fis sama, to kaga akwai ayar qur'ani a amintum man fis sama'i, to kaga wannan ayar ita ce madogara, shi wannan hadisin ana kawo shi ne kawai dan a karfafa hujja. Ina fata an fahimta, to kaga dai muhallu shahid a hadisin ya tabbatar da cewa Allah yana sama kamar yadda waccan ayar ta tabbatar. Wa qala lil jariyati, sannan yace wa al jariya wato wata baiwa, yace mata aina Allah, a ina Allah yake, qalat fis sama, tace yana sama. Qala sai yace a'tiqha fa innaha mu'mina, cika yanta ta domin ita mu'mina ce, yace wa mai baiwar. Hadisi Imam Malik yace rawahu Malik ibn Anas, Malik ibn Anas ya ruwaito shi, wa Muslim da Imam Muslim wa ghayruhuma da wasu su min al-a'imma, daga cikin limamai da jagorori na hadisi. Imam Malik ya kawo shi a cikin Muwatta juz'i na 2 shafi na 292, hadisi mai lamba 1534. Imam Ahmad ya fitar da shi a Musnad juz'i na 39 shafi na 175 da lamba ta 23762. Muslim ma ya kawo shi da lamba ta 537. Abu Dawud ya kawo shi da lamba ta 930. Da wasu su dukkan sun fitar da shi, daga Muawiya bin al-Hakam as-Sulami, in banda Malik. Shi Imam Malik ya fitar da hadisin daga Umar ibn al-Hakam a ruwaya ta Yahya bin Yahya al-Laythi. Sai dai wannan wahami ne aka samu a wajen dukkan malaman ilimi, sun ce wahami ne, domin a cikin sahabbai ba wani da ake kiransa Umar ibn al-Hakam, duk a sahabbai babu shi, sai dai Muawiya ibn al-Hakam, kenan wahami ne aka samu. Ka duba Jami'ul Usul na Ibn al-Athir juz'i na farko shafi na 229 zuwa shafi na 230, zaka ga ya ambaci wannan. Daka hadisi ne wanda yake tabbatacce. To asalin hadisin wanda ya zo a Muslim, wato Muawiya ne ibn al-Hakam, sahabi ne na manzon Allah, Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, ya zama yana da baiwa to sai ta fusata shi da ta fusata shi sai ya mare ta to da ya mare ta sai kuma daga baya sai ya nadama radiyallahu anhu sai ya nadama sai ya zo wajen manzon Allah yana roƙon manzon Allah ko yana tambayar manzon Allah cewa ya yanta ta yana son zai yanta ta saboda yana son idan ya yanta ta wannan yancin ya zama kaffarar abin da ya faru daga gare shi kun gane na marin da ya mata ya yanta ta yanta warce ya zama kaffarar marin da ya mata to sai tambayi manzon Allah to ba a sani ba musulma ce ko ba musulma ba ce sai annabi ya ce to a kira ta da ta zo fa qala laha annabi ayna Allah sai annabi sai ya ce mata a ina Allah yake qalat fis samai ta ce Allah yana sama sai ya ce mata man ana ni wane ne ta ce anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce kai manzon Allah ne qala sai manzon Allah ya ce atiqha fa innaha mu'mina yanta ta domin ita mu'mina ce daga manzon Allah ya mata shaida cewa mu'mina ce a wani lokaci a lokacin da tace Allah yana sama ta kuma ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne kaga manzon Allah sai ya tabbatar da ita akan wannan duk da abin da ya shafi aqida ya tabbatar da ita akan wannan kuma ya sifata ta da imani a yayin da ta sifata ubangijin ta cewa yana sama sai ce yanta ta domin wannan mu'mina ce to inda abin da ta faɗa ba daidai bane da ya taka mata burki ta ce a'a ubangiji ba a sama yake ba sai ce yana ko ina ko ya faɗi wani abu irin wannan amma da ya shiru akan abin da ta faɗa wadanda ya yi ikirari har ma ya yanta ta ce a yanta ta mu'mina ce gini akan abin da ta faɗa wannan ta ce Allah yana sama kai manzon Allah ne shikenan yanta ta wannan ai mu'mina ce sabanin yanda masu tawili suke yi na ga wani malami ai masa tambaya jiya nake kallon shi wani malami ne a mutumin Mauritania wani wane ne dadu wani dai wane ne dadu malami ne dai haka zaka ga yana da ilimi sosai kuma akwai shibohi gare shi sosai kana karamin dalibin ilimi kana sauraron shi yanzu na za ya kada ka wani wajen naji yana fadar hadisin ma ai ita baiwar baka ce Allah yana sama ba nuna ta kai da yatsa sai ta nuna yatsan ta sama amma bata ce yana sama ba kuma gashi karara ta ce fis sama gashi a hadisin ina Allah yake ce Allah yana sama har ma yake kawo hujjar ita kasa ai a dunkula take inda manzo Allah zai ga wata baiwa a gabacin duniya take mata ina Allah yake za ta nuna haka ita ma za ta ce sama ita kuma waccan ta yammacin duniya ita ma za ta ce sama kenan sai zama ita samar ta nan bangaren ne ita kuma wannan samar ta nan bangaren ne kun gane wannan wanda ya dauki duniya kaman kwallo take kaman balo kenan wanda yake gabas da wanda yake yamma za su kasance kamar tsakanin su kowa yana ba wa dan uwansa bayani kenan lokacin da wannan ta nuna yatsan ta sama ita ma waccan ta nuna yatsan ta sama kenan ita waga tana nuna wanga kotan ne ita ma waga tana nuna wanga kotan ne a bai kowane kotan sama ne ina ba san fahimta ko ina ne dai sama ne to da wannan ita kawo su wasu shubuhat din sa akan wannan to duka wannan hadisin zaka samu yan bid'a suna kokarin su ga sun yi tawilin sa domin shi ne zane musu kadan garan bakin turu babu hadisin da ya dami yan bid'a kamar wannan hadisin dan yafi kowanne hadisi yafi kowanne hadisi fito da abun fili domin tambayar ta aka yi ta bayar da amsa kuma annabi ya tabbatar da ita kuma har yace a yanta ta ita mu'mina ce to kaga wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala a amintum man fis sama to kaga a cikin hadisin akwai halaccin tambayar a ina Allah yake kace wa mutum aina Allah ina Allah yake tunda manzo Allah ya mata tambaya ya nuna halaccin yin wannan tambayar wanda wannan hadisin shine hadisin da yafi kowane tsanani akan al-mu'attila domin su a wajen al-mu'attila jahamawa da sauransu suna ganin baya ma halatta a tambayi ina Allah yake to a wajen su bai halatta baka ce aina Allah gashi kuma manzo Allah ya ce aina Allah ya tambayi baiwa su kuma a wajen su bai halatta ka ce aina Allah me yasa saboda suka ce shi Allah ba a wata jiha yake ba kamar yadda zaka ce Allah yayi wa Allah makani shi kuma Allah ba a yi masa makani yayi wa Allah guri to haka suke cewa shi Allah ba a wata jiha yake ba za ka nuna ka ce ga jihar da yake shi kuma duk abin da ba a wata jiha yake ba ba a tambaya akan sa gaba da aina yana ina to kaga wannan hadisin yana dukan zuciyarsu shine hadisi mafi tsanani akan su shi yasa wasu in sun zo za su yi tawili su ce aina Allah ai aina ma'ananta manillah sai su yi tawili aina Allah kenan ma'ananta manillah wane ne Allah kenan da annabi ce mata aina Allah ma'anansa manillah wane ne Allah kun gane subhanallah a yaren larabci kakar duk wani yare na larabawa ko kuma yare na ajamawa babu inda aina ta zo da ma'anar man aina ana tambayar ita ne game da guri man ana tambayar ita ne kuma game da me ana tambayar game da abin da yake aqil man wane ne ana tambayar ita game da abin da yake mai hankali amma wa'annan maƙaryatan da yake ba sa jin kunyar ƙarya ba sa jin tsoron ƙarya sai suka ce ai aina ana nufin man kenan aina Allah manillah wane ne Allah in za ta bada amsa kuma sai ta fissa ba ai kamata ta ce Allahu rabbi ko ta ce Allahu kaza kamar yanda masu tambayar cikin kabari za su tambayi mutum man rabbuka me zai ce rabbi Allah alladhi khalaqani sai ce rabbi Allah to kenan inda wannan tambayar ake nufi aka ce mata aina Allah mata ce Allahu rabbi ko khaliqi ko wani abu irin wannan ba ta zata yi fis sama'i amma sai suka ce ma'anansa kenan da haka dai wannan hadisin a fili yake kamar waccan aya da muka karanta akan cewa duk wanda ya jayayya da kasancewar Allah a sama to ba mumini bane da ita wannan ta ce yana sama manzo Allah ce mumina ce in kai kace baya sama fa ka zama akasin wannan baiwar kai ba mumini bane kenan in kace baya sama ka zama akasin wannan baiwar duk wanda yake jayayya da daukakar Allah a sama to ba mumini bane Allah ya kare saboda ya karyata wa'annan nusus kin ya kuma khalafa wa salaf ya saba wa magabata sannan bai da wani dalili da ya dogara da shi akan wannan in banda hankalinsa hankalinsa kuma kafir ne shi ya auna ni da hankalinsa ya ga bai dace ba da hankalinsa shi yasa sai ya kore abinda Allah ya faɗa da hankalinsa alhali hatta hankali bai saba ma kasancewar Allah a sama ba har hankali domin kasancewar abu a sama sifa ce ta kamala ko sifa ce ta kaskanci sifa ce ta kamala hannun da yake sama da wanda yake ƙasa wanne yafi ɗaukaka wanda yake sama wanne yafi alkhairi wanda dalilin hadisi yajul ulya hannun da take sama khairun min yajul sufla tafi alkhairi fiye da hannun da take ƙasa duk abin da aka ce madaukaki ne a sama yake madaukaki yafi a ce ne a ƙasa yake hatta a hankalci cewa Allah yana sama sifa ta Allah ne da sifa ta kamala sabanin wannan ka ce yana ƙasa ko ka ce kaza kaga ka faɗo wani abu daban daga a hankalce ma abin bai ci karo da hankali ba shi Allah ana tsarkake shi ne daga sifa ta tawaya to cewa yana sama kuma babu nuna tawaya ta tare da Ubangiji bal ma sifa ce ta kamala ka ce Allah yana sama sannan fitra ta yau da kullum da Allah ya halicce mu a kanta ita ma tana tabbatar da kasancewar Allah a sama za ka ga halittu gaba ɗaya an ɗabi'antar da su akan kasancewar Allah a sama halittu gaba ɗaya za ka mutum ko baya da addini za ka ga yana roƙon Allah sama yake kallo sama yake kallo in zai addu'a har sama yake ɗaga hannunsa yana roƙo sama yake ɗaga hannu Abubakar Gere ce margari Allah ya ji ƙanshi da rahama ya ce ɗan kokowa ma sai ce da na ɗauke shi sai da na nuna wa Allah sannan na sako shi shi ma ɗan kokowa da ya da a sama yake fir'auna ma cewa ya a gina masa bene ya yi sama don ya tattaka ya je iske Allah Musa a sama kaga fir'auna ma a fitransa yana ji cewa Allah a sama duk a fitra in an barka da fitranka kawai za ka ji Allah a sama yake amma su wa'annan da yake su suna da wasu ka'idodinsu daban da suka giginda suna ganin kuma yin hakan ya saba ma ka'idansu to bari su rushe duk wani nassi da wata aya da wani hadisi da maganganun magabata dan su tafiyar da mutane akan wannan kaida ta su wanda suke gani ita ce daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrinsu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li husayn manzo Allah kuma ya tambaye husayn husayn baban imran yace masa kam ilahan ta'budu Allah nawa kake bautawa qala yace sab'atan ina bautawa alloli guda bakwai ne sittatan fil ardi guda shida a ƙasa wahidan fis sama'i guda daya a sama fa qala sai manzo Allah yace wa man li rahbatika wa ragabatika to wanne ne kake mika kwadayinka gare shi ko kuma in ka ji tsoro kake fakewa da shi in kuma kana kwadayin wani abu kake mika kwadayinka zuwa gare shi ana wanne kake dauka a matsayin shi zai biya maka bukatunka na abubuwan da kake kwadayi kuma shi zai kare ka daga abin da kake jin tsoro qala sai ce allazi fis sama wanda yake sama mana wanda yake sama lokacin fa yana mushriki ne qala sai manzo Allah yace fatrukis sittata wa abudil ladhi fis sama wa ana uallimuka da'wataini to kabar guda shidan nan ka bauta wa wanda yake sama ni kuma zan koya maka addu'o'i guda biyu fa aslama sai al-Husayn sai ya musulunta wa allabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaqula sai manzon Allah ya koyar da shi yace Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi ya Allah ka kimsa min shari'a na sannan ka kiyaye ni daga sharrin kaina wa qini sharra nafsi ka kare ni daga sharrin kaina wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi ne na Imran bin Husayn kuma hadisi ne Hasan haka hadisi ne karbabbe shi ma hadisin yana daga cikin dalilai da suke nuna daukakar ubangiji a sama manzon Allah ya tambayi Husayn mahaifin Imran Allah nawa kake bautawa manzon Allah yana so ya tabbatar masa da tauhidi ne da wannan tambayar ya kuma kore masa shirka kuma ana son a yi wannan da dalilai wanda ya yi da su ya gamsu da su so ake a kafa masa hujja bil barahin alladhi ya'tarifu bihi da dalilai wanda ya yi itirafi da dalilin da ya yi itirafi ko abin nan bil barahin alladhi ya'tarifu biha dalilan da ya yi itirafi da su ake son a kafa masa hujja shi sa annabi ya ce Allah nawa kake bautawa ya ce Allah bakwai yake bautawa alloli guda bakwai guda shida a ƙasa yana nufin gumaka da kuma guda ɗaya a sama wanda yake sama yana nufin wa yana nufin Allah to sai annabi ya tambaye shi faman li ragbatika a wani gurin faman ladhi ta'uddu li ragbatika wa rahbatika wanne ne kake tattalinsa domin kwaɗayinka da tsoronka in ka ji tsoro gurin shi zaka fake in ka kwaɗayi wani zaka roka qala allazi fis sama ce wanda yake sama aga wannan yana bayyana yadda mushrikai suka kasance a wancan lokaci suna cikin dimuwa ne a wajen bauta a dimauce suke yin ibada saboda sun bar tauhidi lokacin da suka bar tauhidi sai suka dawo suna ta bautar alloli masu tarin yawa shi kuma bautar alloli masu yawa yana dimautar da mutum ne yasa ka gigice ka rasa in matsala ta shigo kai wajen wannan Allah in bukata ba ta yi ba ka ruga kai wajen wannan kamar mai bin bokaye ne in ta ruga ta je wajen wannan bokan bukata ba ta bi ba sai ta ruga ta je wajen wancan in ta je wajen wancan malamin ta ruga ta je wajen wancan to haka mushriki yake shi yasa Allah ya ce arbabul mutafarriquna khairun am Allahul wahidul qahhar shin ababen bauta daban-daban masu yawa su suka fi alkhairi ko kuma Allah nan wanda yake guda daya wanda yake marin jayi ma ta'buduna min dunihi illa asba'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ce ba abinda kuke bauta kuma bayan Allah nan guda daya face wasu sunaye da ku da kuka kirkire su ku da iyayenku wannan lata ne wannan uzza ne wannan kaza ne ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili game da wa'annan ba suratu yusuf daga aya ta 39 zuwa ta 40 a suratu zumar aya ta 29 yace daraballahu matalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna ورجلا صلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله يقول الله يبقى مثالي الله يبقى مثالي قبل ونمتن فيه شركاء متشاكس وان يكيد أبو كننت ريا ما سيا وما سجد أنا نجا ييا أكنس باوا نبدا دا amma yana da shugabanni iyayen gida masu yawa a lokaci guda kowa sai ya ce masa ga bukatar sa mukaddara su 10 ne shi kuma shi kadai ne kuma duk bawan su ne wanda yake so rake kai min wankin kaya wanda yake so rake ka dibo min ruwa wanda yake so rake ka je ka sayo min katon waya wanda yake so rake kai min kaza a lokaci guda nawa zai bi kaga imo cewa zai in ya bi wannan to ya saba mu wannan in ya bi wannan ya saba mu wannan to kaga zai kasance cikin dimuwa da tashin hankali ya rasa wanda zai gamsar wa rajulan salaman li rajul da kuma mutumin da yake shi ya zama na mutum ɗaya ne kadai ba wane ga mutum ɗaya baya bin umurnin kowa sai nashi hal yastawiyani masalan shin za su daidaita alal misali alhamdulillah lata godiya ta tabbata ga Allah bal aksaruhum la ya'lamun ita sai da yawan su ba su da ilimi wannan shine misalin mai tauhidi da mai shirka shi mushriki kamar misalin bawa ne da yake bauta wa iyayen gida masu yawa baya iya fa'intar wa zai gamsar sai kasa gane wa zai gamsar daga cikin su domin bukatun su ta bambanta da juna kowanne yana da bukatar da ta saba wa dan uwansa kuma kowanne yana bukatar a biya masa bukatarsa kaga zai kasance cikin imuwa bai san wa zai gamsar daga cikin su ba saboda ababen da suke nema sun bambanta zai kasance cikin damuwa da bakin ciki ya kasa yin abin da zai gamsar da ɗaya daga ciki in ya gamsar da wannan zai saba ma wancan amma mai tauhidi shi da misalin wanda yake mallaka ne ga mutum ɗaya ya san me yake so ya san me baya so ya san abubuwan da yake da bukata to kaga zai kasance cikin natsuwa da kwanciyar hankali da hutun zuciya ya san abin da ubangidansa yake so ya san abin da baya so to haka wanda yake bautar Allah guda ɗaya yake kasancewa cikin natsuwa da kwanciyar hankali amma wanda yake bautar alloli da yawa yana bautar Allah yana bautar shehi yana bautar wali yana bautar laya yana bautar boka yana bautar mallan boka yana bautawa matarsa to zai kasance ne a cikin dimuwa dan bai san wa zai gamsar daga cikin su abinda Allah yake so ba shi matarsa take so ba sai ya rasa wa zai gamsar daga cikin su abinda Allah yake so ba shi shehi yake so ba abinda shehi yake so ba shi bokansa yake so ba shehi ya bada umarni boka ya bada umarni to sai dimauci ya rasa nawa zai bi shi yasa duk wanda yake mushriki ne to zaka samu bayanin ba natsuwa tare da shi ko ta sisin kubo baccin kirki ba zai iya yi ba kullun yana cikin bakin ciki da damuwa saboda bai san me zai yi ya samu kusanci da wanda yake so ya kusanta ba yana sai ya gamsar da shehi shehi ya so shi ya yarda da shi yana sai ya gamsar da Allah Allah ya so shi ya yarda da shi yana sai ya gamsar da manzo Allah ya yarda da shi yana san abinda shehi ya zo da shi ya saba wa na Allah da manzansa shi umarnin Allah da na manzan Allah duka abu ɗaya ne to yana son ya bi Allah da manzansa kuma yana son ya bi shehi shi kuma shehi ya ce ka sallama mun in kana son ka zama cikakken muridina duk abu da na umarce ka da shi kada ka saba musallim al-amr lahu la ta'tarid walau bi isyanin ata idan furi ko da sako ya zo to sakon ya zama farilla ko sako ya saka kawai ka aikata kuma nan sai ga Allah ya ce kar ayi nan shehi ya ce ayi ko kuma nan shehi ya ce kar ayi Allah ya ce ayi to kaga sai ya dimauci ya rasa ya zai amma mai tauhidi baka samu shi cikin wannan tashin hankali to wannan Husayn baban Imran yace wa manzon Allah Allah shidda yake bauta wato Allah bakwai kenan guda shida a ƙasa wanda su ne gumakansa guda ɗaya a sama wanda shine Allah to me ne ake so a tabbatar anan tabbatuwar Allah a me a sama hatta a wajen mushrikai suna cewa Allah yana sama suna fitran su yana nuna musu cewa Allah yana sama alhali kuma cewa su mushrikai ne suna iya tarafin Allah yana sama shi yasa da yake Allah yana sama manzo Allah bai ce a'a ba a sama yake ba sai ya ce me ka tanada abin nan wanne ne kai tanadi domin kwadayenka da tsoranka wanne ne kai tanadi domin wannan lokacin da ka tsorata ko lokacin da kake da wata bukata wane ne kake so ya biya maka bukatar ka ko ya kwantar maka da abin nan yayi maka tsoranka sai ya ce wanda yake sama sai ya ce ne wanda yake sama kaga na an tabbatar da tauhidi tare da dalilinsa an tabbatar masa da tauhidi tare da dalili dalilinsa shi ya kawo dalilin kuma da shi aka tabbatar masa da tauhidi kamar Allah ce masa to wa'innan allolin da ka tara kiran ba sa amfanin komai ba su da wani amfani lokacin da ka shiga tsanani ko lokacin da kake cikin sauki ba su da wani amfani wanda zai amfana da kai lokacin da kake cikin tsanani ko lokacin da kake cikin sauki shine Allah kiran shi ya kamata ka rike to kaga wannan abu ne da yake tabbatacce a wajen su mushrikan su kansu mushrikan idan sun shiga tsanani to suna tsarkake kiran su ne ga Allah suna manta allolin su kamar da Allah ya faɗa a cikin Qur'ani wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ddin in sun hau jirgin ruwa iska taguwar ruwa yana kadawa suka ga za su nitse sai su tsarkake kira Allah da kira ba sa kiran kowa sai Allah dan sun san cewa ba wanda zai tsabar da su daga wannan tsananin yayi musu wannan damuwa da suka shiga in banda Allah subhanahu wataala to sai manzo Allah ya ce musu to kabar guda shida ka bauta wa na sama ni kuma zan koya maka wasu kalmomi guda biyu shi da sai ya musulunta to da ya musulunta radiyallahu anhu sai manzo Allah ya koya masa wannan addu'a Allahumma alhimni rushdi waqini ko waqini minane waqini nan sharra nafsi ne yazo ko amma shuha nafsi ne nake tsammani a can waqini shuha nafsi haka yazo in ka koma asali nan sharra nafsi na gani ku na ku menene sharra nafsi ko yawa to ina ga ko akwai ruwaya da tazo da shuha nafsi ga yadda nake tsammani to in ma sharra nafsi din ne dai yafi zama am mun dauke shi sharra nafsi yafi fadi yafi zama tunda hatta shuha din tana cikin sharru nafsi kenan da ma'anan sharru nafsi yafi zama am fiye da a ce shuha nafsi domin shi ma'anan saruwar raina ka tsare ne daga ruwar raina shine ma'anan sa ka kimsa min shari'a na ka kare ni daga ruwar raina in mun dauki shuha nafsi in kuma dauki sharra nafsi ka kiyaye daga sharrin raina sharrin kaina domin idan Allah ya bawa ilhamar shari'ar sa to duk wani alkhairi na duniya da lahira da yake bukata zai same shi ma'anar kimsa masa shari'a ya kimsa masa shari'a sama na ya masa gaman katar zuwa ga shari'a ya masa gaman katar zuwa ga shari'a ya zama abin da yake kai ya dace da gaskiya duk abin da zai aikata ya zama ya dace da gaskiya haka kuma idan Allah ya kare shi daga ruwar ransa to zai kubuta daga ruwa ruwa kuma ita take sa ta hana wa masu haƙƙi haƙƙinsu da kuma Allah zai kama ka da wannan haƙƙi ranar gobe kiyama ruwa ita take sa kai ma wani dan uwanka ta'addanci saboda ruwa ta hanyar kwaci dukiyarsa ko mamaye dukiyarsa ta kowace hanya to duk mutumin da Allah ya kare shi daga ruwar ransa to zai takaita akan abin da yake mubah ne duk wanda Allah ya bashi ikon kiyaye ruwar ransa to zai takaita ne akan halal sannan zuciyarsa za ta bashi damar ya rika yin infaki yana cire dukiyarsa yana ciyarwa fi sabilillah duk abin da yake yankin kuma zai same shi a wajen Allah Allah ya masa tanadin sa to idan Allah ya yi wa bawa gaban ka targaba da wannan dabi'un guda wannan in mun rike shi shuha nafsi abu in mun tafi akan sharra nafsi to kowani irin sharri wanda Allah kamar manzo Allah ya faɗa a kutubatul haja wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma da neman tsarin Allah daga sharrukan kawo kan kenan sai zama duk wanda Allah ya tsare shi daga sharrin ransa annafsatul annafsul amaratu bisu rai da take umarni da mummuna Allah ya kare ka daga sharrin ta mutum zai kubuta to kaga wannan addu'o'i ne kalmomi ne guda biyu amma masu tsada masu fadin ma'ana duk wanda Allah ya masa gaban katar game da waɗannan dabi'un guda biyu Allah ya kimsa masa shiriyarsa ya kare shi daga sharrin kansa daga sharrin ransa to Allah ya tattara masa dukkanin alkhairai na duniya da lahira wa hallu shahid a hadisin a cikin hadisin akwai isbatul ulu akwai tabbatarwa Allah daukaka a sama domin shi Husayn yayi wa Allah i'tirafi cewa Allah a sama yake yace wa wahidan fis sama akwai guda daya a sama ma'ana fil ulu da annabi kuma ya tambaye shi wanne kake wato wanne ka tanada domin kudayenka da tsoranka sai yace wanda yake sama ba da wanda yake sama banda wannan sa kaga a cikin wannan akwai me ko tabbatar da tauhidi akwai tabbatar da tauhidi da kuma kadaita Allah da ibada da kuma kadaita Allah da kudayi da kuma kadaita shi da tsoro rahaba idan kake jin tsoro ka koma ga Allah abinda kake kudayi ka koma ga Allah subhanahu wataala akwai tabbatar da rahaba da ragaba da ibada ga Allah shi kadai subhanahu wataala to sai yace wa fi ba nuqila min alamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutub al mutaqaddima yace kuma cikin abinda aka nakalto na alamomin annabi siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbansa fil kutub al mutaqaddima a cikin littafan da suka gabata irin su at-taura da injila ana fadar siffofin manzon Allah da sahabbansa ana fadar me siffofin manzon Allah da sahabbansa الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذل إن أخرج شطعه إلى آخر الآية هذا وأن على مؤمن لو إن النبي صحابة سأتكن التوراة بإنجيلا تودكتكن أئرم وإن على مؤمن دعك سامو na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a cikin da tafan da suka gabata annahum yasjuduna fil ardi cewa su suna yin sajada yasjuduna bil ardi suna yin sajada akan kasa wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama kuma suna riya cewa lalle Allah su yana sama goshin su yana kasa amma a zuciyarsu suna jin cewa Allah yana ina yana sama wannan ita ce alamar annabi da shi da sahabbansa goshin su a ƙasa suke dorawa su yi sajada amma kuma suna jin cewa Allah yana sama to wannan asar dukkan daga Isra'iliyat malai ya dauko shi a cikin sa akwai sifata wannan al'umma cewa suna yin sajada a ƙasa kuma suna riya cewa Allah yana sama sai kuma a cikin sa akwai nuna aqidar wannan al'umma ta tabbatar da daukakar Allah a sama cewa Allah subhanahu wataala a sama yake hadisin daga Isra'iliyat aka samu shi wanda muna da dalilan mu na Qur'ani da Sunna wanda sun wadace mu ko babu wannan asar da aka samu daga Isra'iliyat wadancan asar da muka karanta na Qur'ani da Sunna ya wadatar da mu amma mai yiwa ma wannan littafin ya ambaci wannan saboda isti'nasi kawai dai yana nuna har a addinan wadanda suka gabata an sifata wannan al'umma da wannan aqida ta sifata Allah cewa a sama yake an gane har a cikin al'ummomin da suka gabata an sifata musu wannan al'umma da za ta zo ta ƙarshe ga yadda aqidan su yake suna yarda da cewa Allah goshin su yana ƙasa suna sajada amma suna jin cewa Allah yana sama amma ko ba wannan asar din na Isra'iliyat ayoyin da muka karanta da hadisai sai ishe mu hujja yace wa rawa abu daud fi sunanihi kuma abu daud ya rawaito a sunan dinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma baina sama'in ila sama'in masirata kaza wa kaza lalle abinda yake tsakanin sama da wata sama shine nisan tazar kaza da kaza masiratu kaza wa kaza inna ma baina sama'in ila sama masiratu kaza wa kaza abinda yake lalle abinda yake tsakanin wata sama da wata sama shine tafiyan tazaran kaza da kaza وذكر الخبر اجتو سيا امبچي لبار معناي امبچي حديثا الى قوله هل هو فوق ذلك الارش ابن ده يكن سمن wannan gabaɗe shine al-arshi wallahu subhanahu fawqa zalika shi kuma Allah tsarki ya tabbatar masa yana saman wannan gaba daya hadisi imamu ahmad ya bidda shi a musnad din sa juz'i na 3 shafi na 292 zuwa shafi na 294 da lamba ta 1770 da kuma lamba ta 1771 abu daud ya fitar da shi da lamba ta 4723 da kuma lamba ta 4725 tirmizi ya fitar da shi da lamba ta 3320 ibn majah da lamba ta 393 daga hadisin al-abbas bin abdul muttalib hadisin al-abbas bin abdul muttalib sai dai hadisin yana da rauni wasu ma suna cewa da'ifun ne jiddan da wannan ruwayar da'ifi ne jiddan wato yana da rauni sosai a lokacin da muka karanta littafin kitabut tauhid الذي هو حق الله على العبيد لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اما كرنت ابن تيميه من كرنت wannan حديث malami ya kawo shi a karshen littafin hadisin al-Abbas bin Abdul Muttalib da kuma wasu hadisi wanda ba wannan ba ba shi kadai ne hadisi da yazo da wannan ba akwai hadisi da yawa da suka zo suna nuna wato kasancewar al-arshi a sama yake amma shi wannan dai da malai ya kawo su yakin sa wannan da muka karanta shine wanda yake da rauni amma bayan shi ma akwai hadisan da suke nuna tazarar da take tsakanin ƙasa da sama wala tazarar da take tsakanin wannan ƙasa da muke kanta zuwa sama ta farko tafiyar shekara 500 sabab tsakanin kowace sama da ƴar uwarta tsakanin kowace sama zuwa ta sama da ita shi ma dai tafiyar shekara 100 nawa ne 500 sana kuma kaurin kowace sama ta tafiyar shekara 500 sana a can saman samman akwai kogi akwai wani kogi tsakanin kasan kogin da saman kogin tafiyar shekara 500 sana a saman wannan duka al-kursi yake a saman kursiyin kuma al-arshi yake shi kuma Allah yana sama al-arshi mun ga da wannan to wannan hadisin da bani ya ishara yana da rauni amma kuma akwai wasu hadisai waɗanda kuma suke ishara zuwa ga wannan sai zama a cikin wannan hadisin akwai nuna ɗaukakar ubangiji a sama ko da hadisin bai inganta ba waɗancan dalilai na baya sun gamsar da mu waɗancan hadisai na baya da muka karanta da waɗancan ayoyi da muka karanta sun wadatar wanda duka yana kawo su ne don ya ƙarfafa hujjar kawai amma ba su ne za su tsaya a matsayin hujjar ba ana kawo su ne don su karfafa hujja cewa Allah a sama yake yana saman halittunsa gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala kuma daidaitacce ne akan al'arshinsa wanda al'arshi shi ne mafi girman halittu waɗanda dalilai sun tabbatar da haka al'arshi shi ne mafi girman halittu gaba daya shi ne kuma mafi ɗaukakar halittu ina ne ina ne na'am mun karanta dalilai masu yawa da suka tabbatar da cewa al-arshi shi ne mafi girman halittu gaba daya sannan shi kuma Allah yana kan al-arshinsa ar-rahmanu ala al-arshi istawa kana hadisi yana tabbatar mana da uluwun ubangiji da kuma tabbatar da istiwa'in sa subhanahu wa ta'ala sannan yana nuna girman wa'innan halittu da muka ambata wato nuna girmansu kuma yana nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala in har za a ce maka sama ta daya in ka dauki duniya ka dora ka a sama ta daya kamar ka jefa zobi a daji ta biyu a cikin ta uku kamar ka jefa zobi a daji har a kai ta bakwai in ka jefa ta akan kursi kamar ka jefa zobi a daji kursi in ka jefa shi akan al'arshi kamar ka jefa zobi a daji kaga wannan yana nuna me girman wa'innan halittun sannan kuma wannan yana nuna maka kuma girman Allah subhanahu wataala. Amma da mahallu shahid a hadisin tabbatarwa Allah uluwi cewa Allah yana saman halittunsa kuma ya daidaita akan al'arshin sa subhanahu wataala kamar yadda ayoyi masu yawa da hadisi masu yawa suka tabbatar. Sai ce fa hadha wa ma ashbahu to wannan da abin da ya kama da shi imma ajma as-salaf rahimahullahu ta'ala ala naqli to yana daga cikin abin da salaf suka yi ijma'i akan naqalto shi wa qabulihi da kuma karban sa wa lam yata'arrad li raddihi wato salaf wato busu yi kokarin fito na fito da wa'annan nasoshin ba ko su yi raddi akan su ko su mai da lafazin ko ma'anar wala ta'wili busiyin kurin ta'wilin wa'annan da su din ba wala tashbihihi busiyin kurin kamanta Allah da halittunsa ba wala tamsilihi busiyin kurin misalta Allah da halittunsa. Abin da yake nufi wa'annan ayoyin da ya ambata da wa'annan hadisan duka da muka karanta ayoyi da hadisan manzon Allah wanda suke tabbatar da sifofin Allah yana daga cikin ayoyi da hadisan da wannan al'umma suka yi ijma'i akan tabbatuwar su, ma'ana suka yi ijma'i akan nakalto su da kuma karban su, sannan kuma ba sa kokarin mayar da su ko su yi watsi da su ko su yi tawilin su ko su kamanta abin da yazo a ciki na sifa da sifar halittu. Sukan karbi nasoshin kamar yadda suka zo daga Allah, kamar yadda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa yin shakka game da abin da yazo a cikin nassin haka yake, sannan ba sa kokarin kutsa tunanin su da hankulan su a cikin wa'annan nusus din, ba sa kokarin kuma kiyasta Allah da halittarsa, ba sa yin wannan, ba sa kokarin kiyasta Allah da halittarsa. Abin da suke kudurcewa a zuciyar su da akida Allah subhanahu wataala yafi komai girma, subhanahu wataala yafi komai girma, ba a kiyasta shi da halittunsa, ba a yin wannan. Kamar yadda yan bid'a suke cewa wa'annan sifofin da suka zo a cikin wa'annan nusus din sifofi ne wanda halitta ma suna da irinsu, wa'annan sifofin da suka zo kalmar hannu, kalmar dariya, kalmar mamaki da muka bi ta kansu, kalmar istiwa'i daidaito, kalmar zuwa, sukan ce halittu ma suna da irin wa'annan sifofin idan mun tabbatar wa Allah su, to man kamanta Allah da halitta, haka suke cewa. To wace hanya za mu yi mu tsarkake Allah? Shine mu yi tawilin su ko mu yi watsi da su, haka al-mu'attila suke cewa da Allah ya dauka daga abinda suke faɗa. Abinda malamai suke cewa ka'ida ce ake da ita babba, ka'ida ce muke da ita mai girma, ka'idar ita ce babu kamantacceniya tsakanin sifofin mahalicci da sifofin halitta, babu kamantacceniya, kamar yanda babu kamantacceniya tsakanin zatin mahalicci da zatittukan halitta, mujarradin tarayya a lafazi ko ma'ana baya nuni zuwa ga kamantacceniya ta hakika ko ta kaifiya. Kun gane? Dan abubuwa guda biyu sun yi tarayya a suna ko lafazi wanda baya nuna tarayyar su a hakikanin, a hakikanin su ko kuma kaifiyar su, wanda ita ce kaida. Duk wanda ya san wannan kaidar ya fahimce ta, to ba wani abu na ayoyi, ayoyi da suka zo suna nuni zuwa ga sunayen Allah da sifofinsa da zai rikice masa. Ka'ida ce duk wanda ya fahimce ta cewa Allah sifofinsa ba sa yin kama da na halitta, zatinsa ba ya yin kama da na halitta, dan an ga an samu tarayyar suna ko lafazi, Allah ya ambata wa kansa wata sifa wanda kuma ya ambaci halittunsa cewa suna da irin wannan sifar, wannan tarayya ne kawai a suna an gane da ma'ana, amma ga hakika hakikanin nan da al'amarin yake da kaifiya wanda kuma ya bambanta, wanda Allah ya ba mu ka'ida laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir, wannan ka'ida an mutum ya santa ya fahimce ta da kyau, to duk wata aya da zai gani ko wani hadisi yana magana akan sifofin Allah, Allah yana dariya, Allah yana Allah yana fushi, Allah yana yin rahama, Allah yana mamaki, Allah yana kaza, kawai zai dauka a matsayin sifa ce da ta dace da jalalar Ubangiji, ba zai kokarin kamantawa da irin ta irin na halitta ba dogaro da waccan kaida ta laisa kamislihi shay amma duk wanda bai san wannan kaidar ba ko bai fahimci wannan kaidar ba to shi ne zaka ga ya fada cikin shakku da wahami da tintintini da shakku har ka ji mutun ya zo ya karanta aya ba ya kasa fassara ta sai karanta aya ba ya kasa fassara ta saboda yana jin tsoron ya fassara ta da ma'ananta zai kafirta yadullahi fawqa aydihim yana jin tsoron ya hannun Allah yana saman hannayensu zai tsore yake zai kafirta yayi haka zaka in yazo ayar sai ya tsallake ta ba zai fassara ta amma duk wanda ya san wannan kaidar wannan kaidar ita ce bambancin da yake tsakanin mahalici da halitta da bambancin da yake tsakanin sifofin mahalici da na halitta to ba zai fada cikin irin wa'annan kokonto da shakkar ba a wajen tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa kansa ko kuma korewa Allah abinda ya korewa kansa shi manzon Allah mai isar da sakon Allah ne baya fadar san zuciyarsa duk abinda yake fada wahayi ne su kuma salaf su suka ruwaito mana wa'annan dalilan da muke karantawa sun karanta wa'annan dalilan sun harbace su kuma sun nakalto su wannan ya karba ba wannan wannan ya karba ba wannan amma ba a samu wani abu na iskali ko tambayoyi akan wa'annan sifofin ya bujiro daga salaf ba ce baka su yi baka tambaya akan kaifa tsawa ko kaifa kaza ba a samu irin wa'annan tambayoyin ba sai dai yadda suka karanta ayoyin da ma'anansu da lafazin haka suke karanta su an gane haka suke karanta su su fassara su wanda wannan yana nuna maka cewa kenan ayoyin suna nan akan zahirin su hadisan suna nan akan zahirin su da abin da suke nuni zuwa gare shi wanda kuma wajibi ne ayi ikirari da wannan a kuma gudanar da su yanda suka zo ba tare da ayi kokarin mayar da su ba ko kuma ayi kokarin tawilin su ko ayi kokarin shakka game da su ba ko abin da ya kama da haka game da abin da ya shafi irin abubuwan da suke fadowa a cikin zakatan mutane ko abin da shedan yake ziyafawa a cikin zakatan mutane da shedanu da aljanu domin su batar da mutane da wannan su karkatar da su daga littafin Allah da sunnar manzo Allah shedan zai zo ya jefa maka to in ka ce Allah yana da kaza to ai ka kamanta shi da kaza to kai ka sa kanka cikin wannan amma shi alqur'ani ya zo ne tare da gaya kai makura a wajen bayani da kai makura a wajen fasaha haka ita ma sunna ta manzon Allah ta kai makura wajen bayani da fasaha haka ba yanda zai a ce sun zo da abin da ba zahirin sa ake nufi ba a ce qur'ani da sunna sun zo mana da wani abu amma zahirin sa ba shi ake nufi ba ce alqur'ani ya fadi abu sunna ta fadi abu amma a ce zahirin sa ba shi ake nufi ba domin inda dalilan da suke zuwa a Qur'ani da Sunna abinda suka zo a ciki ba zahirin su ake nufi ba to alqur'ani sai ya zama an saukar da shi ne domin me ya rikita mutane ya batar da mutane inda alqur'ani zai zo da wani lafazi amma zahirin lafazin ba shi yake nufi ba to sai zama alqur'ani kenan bai sauka ba domin ya shiryar da mutane sunna bata zo ba ne dan ta shiryar da mutane sai dan ta rikita su kun gane alhali kowa ya yadda inda musulmin kirki ne alqur'ani da sunna sun sauka ne domin su shiryar da mutane ba a saukar da su domin a rikita mutane a batar da su ba alqur'ani da sunna ba a saukar da su ba domin a rikita mutane ko a batar da su ko a dora mutane akan su kudurce sabanin abinda nassin yake nunawa an kawo qur'ani da sunna ne dan ka kudurce sabanin abinda nassin yake dauke da shi dan ka kudurce sabanin zahirin abinda nassin ya zo da shi ba dan wannan aka saukar da alqur'ani duk wanda yace alqur'ani da sunna sun sauka amma zahirin abinda suka sauka da shi ba shi ake nufi ba to wannan yana sifata alqur'ani ne da matsayin cewa sun sauka ne alqur'ani da sunna sun zo ne dan su ruɗa tunanin mutane haka yake nufi kamar yariya kamar ya bude baki ya faɗi haka ne sun zo ne domin litablil wato sun zo ne don su yi tablil din fahimtar mutane sun zo ne tablilun lil afhami wal uqul domin su batar da tunanin mutane da hankulansu to tunda ko sun zo don su batar da mutane to kenan suna buƙatar ayi tawili suna buƙatar ayi tahrifi dan a dawo da mutane kan hanya dan in an bar mutane akan zahirin alqur'ani da sunna to za su bace da haka hanyar da za mu bi mu dawo da su kan daidai to mu yi amfani da hankalin mu sai mu sauke su daga kan zahirin Qur'ani da Sunna sai mu dora su akan abin da mu muke ganin shine daidai sai mu dora su akan abin da hankalin mu yake nuna mana shine daidai wannan menene tuhuba ne ga maganar Allah zargi ne ga maganar Allah da manzansa cewa basu zo da bayani haskakakke ba basu zo da cikakken bayani ba basu zo da shari'a ba dole sai mu yi amfani da hankalin mu sannan mu fa'into shari'ar amma ba abin da zahirin sai yake nuna bane shari'a wannan tuhumar Qur'ani ne to a yayin da muka ga salaf sun yi ijma'i akan cewa wa'annan nusus din haka suka zo kuma zahirin su haka abin da ake nufi da shi kenan yadda kaga ma'anar a zahiri to haka zaka fassara ta wannan dalili ne da yake nuna zahirin su shine ma'anar su da kuma yana nuni zuwa ga wajibcin a kudurce ma'anar in ba haka ba to kace alqur'ani da sunna ba shari'a bane sun zo ne don su batar da mutane a bisa riyawar irin wa'annan mutane masu tawili da sauransu sun zo ne don su sa mutane shakka hanyar da zamu bi mu kubutar da mutane shi da mu zo mu yi tawilin wa'annan nusus din mu karkatar da su daga ma'anar su ta asali har su dace da abin da ya dace da san zuciyarmu ko hankulanmu wanda wannan bata ne abin da yake wajibi akan kowa da kowa ya tuhumi hankalinsa ba nasi ba in kaga wani abu ya zo ya sabawa hankalinka to fara hankalinka zaka zarga kaka zargi alqur'ani da sunna in kaga wani abu na qur'ani ya ci karo da hankalinka to zargi hankalin ba qur'ani da sunnar ba domin hankali da tunani su ne muhallin zargi su ne ake samun tawaya a tattare da su ba alqur'ani da sunna ba alqur'ani da sunna Allah cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid alqur'ani banna baya shigo masa ta gaban sa ko baya saukakke ne daga hakim gwanin nan mai hikima hamid wanda yake abin godiya duk wani bayato wato abin nan wani bayani zaka samu ko wani dalili zaka samu ko wace fasaha ce zaka samu da tafi alqur'ani da sunna akwai a ce ga wani bayani ko ga wani dalili ko ga wata fasaha wadda tafi qur'ani da sunna babu amma wannan inda suna da hankali kenan abin da yake wajibi akan bawa ya sallama wa maganar Allah da manzansa idan abin ya rikitar da shi to ya zargi hankalinsa da tunaninsa kada ya zargi nassoshi kada ya zargi nassus cewa nassi na an samu tafsiri an samu gumudi a cikin wannan nassin an samu rashin abin nan abin bai fito ba da haka dole sai mun sa hankali mu dora mutane akan daidai kar su tafi akan zahirin wannan nassu dan kana zargin qur'anin ne alhali hankalin kai kamata ka zarga cewa suke alqur'ani da sunna zawahir ne lafziyya la tufidu al-yaqin haka suke cewa wasu zahirin ruka ne na lafazi kawai amma ba sa fa'idantar da yaqini innamal ladhi yufidu al-yaqin al-qawa'id al-aqliyya al-mantiqiyya wai abin da yake fa'idantar da yaqini shine ka'idodi na hankali ka'idodi na mantiki haka al-munharifuna suke cewa wannan inhirafi ne daga barin gaskiya domin idan baka samu shari'a daga alqur'ani da sunna ba to babu inda zaka je ka samu shari'a wa ma za ba'd al-haqqi illa ad-dhalal idan har baka samu shari'a ba daga qur'ani da sunna to babu inda zaka je ka samu shari'a kada ganin wannan abin ya ci karo da hankali na to hankalin zaka zarga ba dalilin ba ba nassin ba ba qur'anin ba kace sai ka bankara shi dole ya dace da hankalinka wannan ba a san shi a wajen salaf ba kamar yadda bala ya faɗa ana zai ci gaba da kawo mana maganganun salaf din insha Allah idan mun zo darasi mai zuwa lokaci yayi zai ci gaba da kawo maganganun salaf din waɗanda suke magana akan wa'annan ainihin nusus din zai fara mana da wani nassi ne nassi na Imam Malik ne zai fara da shi ko zai fara da nassi da yazo daga Imam Malik yace su ila malik bin Anas al-Imam radiyallahu anhu faqila to shine ina ga zamu tashi daga kansa kusallan ba kusa alama daga kenan zai fara kama ka maganganun salaf din akan cewa abinda suka tabbatar kenan to da shine dai abinda ake ta kokari mutane su fahimta amma da yawa suna kokarin su ga sai sun batar da mutane daga wannan hanya ta magabata su kai su zuwa ga rubin tunani da kwakwalwa Allah subhanahu wataala ya kare mu da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.